Karatun da zamu yi karatu ne takaitacce. An riga an saba jin nasihohi a irin munasaba da take hada mutane irin wannan. Shine munasaba ta aure. Ba za mu yi wa'azin walima bane akan aure. Amma tunda wannan bawan Allah da ya gayyato mu kuma yi sanadiyar haduwar mu da ku, yayi wa yarsa aure bayan yayi mata tarbiya, ya kamata ya zama akalar zancen mu ta maida hankali ne akan tarbiyar ƴaƴa mata da kuma yadda ya kamata makomar al'umar mu ta zama ta fuskar kyautata da inganta tarbiyar ƴaƴan mu mata. Ina tabbatar muku da cewa idan nasarar da muka ci a yanzu zuwa yanzu cikin abinda na faɗa a baya ya kai ga wannan matakin sakamakon kokari na malaman sunna wajen da'awa da bude makarantun mata da karantarwa da kuma karantar da maza a masallaci da mata a makarantu, har ya zama addini da sunna suka zama mutane sun waye a kansu ya zuwa yanzu, to ina tabbatar muku da cewa idan muka dauko tarbiyar daga tushe, muka karantar da ƴaƴanmu, muka yi wa ƴaƴanmu mata tarbiya irin ta addini, muka gina ruhinsu da zuciyarsu bayan mun gina gangan jikinsu, sannan muka kai ga muka sa ido akan wa za su aura, muka yi musu auren, muka yi musu gata da su da waɗanda za su auren, muka rage wa kanmu wahalhalu irin na al'adu, ya zama addini da tarbiya da yaya za a zauna a cikin rufin asiri da gina al'umma shine a gabanmu. Ina tabbatar muku da cewa sai mun zama abun koyi a duk duniya. Yadda muke jagaba a karatun Al-Qur'ani, muke jagaba a wajen cika masallatai, akwai inda muke da matsala, shine muna daga cikin baya-baya a wajen mu'amala da amana da kuma gaskiya. Har yanzu muna baya-baya a nan, duniya ta wuce mu, kuma addini ba zai taba cika ba ga wanda bai da amana, addini ba zai taba cika ba ga wanda bai da alkawari, addini ba zai taba cika ba ga wanda baya da gaskiya. Annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce alamomin munafiki guda uku ne, shine idan zai yi zance ya sa ƙarya, idan aka bashi amana ya haince amana, idan aka yi alkawari da shi ya tozarta alkawarin. Waɗannan abubuwa guda uku, wa'azi zalla da karantarwa a cikin makarantu ba za su gyara mana su ba. Sai mun ɗauko tarbiya daga tushe, yaro a gidansu ya koyi amana, a hannun mahaifiyarsa ya koyi gaskiya, a hannun mahaifinsa ya koyi amana, a hannun ƴan uwansa ya koyi alkawari. Waɗannan ɗabi'u ne waɗanda mutum yakan tashi da su a gidansu ko da baya da addini. Shi yasa zaka samu ƙasashe da yawa waɗanda ba musulmi bane, amma da wuya mutum ya karya alkawari, da wuya ka bashi amana ya ci, da wuya ya yi rashin gaskiya, da wuya a haɗa baki da shi a cuci al'umma ko a gwamnatance ko a ƙungiyance ko a zamantakewa. Zai yi iya ƙoƙarinsa ya ga ya sauke nauyinsa tsakaninsa da duk wanda za su yi mu'amala, saboda wato tushen humanity kawai, kai ɗan adam ni ɗan adam, bai kamata ɗan adam ya cuci ɗan adam ba. Idan ɗan adam zai cuci ɗan adam bayan an bashi hankali, me ya bambanta tsakaninsa da kura da za ta cinye zomo, saboda ba su da hankali. Mu kuma a zamantakewar mu a namiji da namiji da mace, da Bahaushe da Bayarabe da Inyamuri da Balarabe da Bature da Baindiye da ɗan kowace ƙasa da kowane launin fata, tunda mu bil adama ne kuma Allah ya fifita mu da hankali, to ya kamata ya zama muna girmama kasancewar mu bil adama, ta yanda wani ba zai cuci wani ba. Amma tsakani da Allah, da yawan karatu a masallatai, da yawan makarantun islamiyya, da yawan malamai masu wa'azi, ya hana cin amana, ya hana ƙarya kuɗin haram, ya hana karya alkawari. Wani alkawarin ma ba a karyawa sai a masallacin, wata amanar ma ba a cinta sai a masallacin. To wannan sai ya nuna cewa mun ɗauki wani ɓangare ne na addini, muka bar wani ɓangaren. to ita kuma tarbiya ku hakuri ku bar shi kawai ita kuma tarbiya ta yadda mutum zai zama mutum mutakamil wanda zai iya zama role model gaskiya daga gida ake fara ta ba a makaranta ake koyon ta ba ina fata ku fahimci wannan da kyau to shi yasa nake so irin yadda wannan bawan Allah ya tarbiyantar da ƴarsa yayi mata aure ya kamata kowa a cikin mu ya rika damuwa da makomar diyarsa tun daga ranar da ya haife ta idan Allah ya bashi ɗa mace ya dauka cewa wata babbar amana Allah ya bashi zai yi kokari ya ida wannan amana da iya karfinsa da basirarsa da Allah ya bashi yaga cewa wannan ƴar ta jawo masa samun riba a wurin Allah akwai riba mai yawa wajen haihuwar diya mace ta yi iri ribar da idan ka haifi ɗa namiji ba za ka samu ba amma sai ga wanda ya iya rike amanar Allah madaukakin sarki ya ce lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha adh-dhukur Allah madaukakin sarki ya ce shine Allah wanda ke da mulkin sama da ƙasa shike halittar abin da yake so shike bawa wanda ya ga dama ƴaƴa mata shike bawa wanda ya ga dama ƴaƴa maza wanda Allah ya ga dama kuma sai ya sirka masa duka biyun wanda Allah ya ga dama kuma sai Allah ya hana shi duka waɗannan sune kashin mutane kashi hudu da wanda zai haifi ƴaƴa mata zalla da wanda zai haifi ƴaƴa maza zalla da wanda za a sirka masa maza da mata da wanda ba za a bashi ko daya ba akwai wanda baya cikin waɗannan babu to sai Allah ya fara da waɗanda suke haifuwar ƴaƴa mata farko malamai suka ce saboda Allah madaukakin sarki ya turbude abinda jahiliya ta rika bayyanawa na kin ƴaƴa mata sai Allah ya fara da su domin ya nuna cewa haifuwar ƴaƴa mata baiwa ce shi yasa ya ce yahabu liman yasha'u inathan bayan ya ce yakhluqu ma yasha bai ce yakhluqu liman yasha'u inathan ba sai ya ce yahabu yace yana bada baiwa ga wanda ya ga dama sai ya bashi baiwar ƴaƴa mata haifuwar ƴaƴa mata baiwa ce abinda zai sa ka gane cewa baiwa ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abinda kaga Allah ya zaba masa to kai in Allah maka irin haka ka dauka baiwa ce shi yasa Allah ya bashi ƴaƴa mata sama da ƴaƴa maza sannan ya rayar masa da ƴaƴa matan duka ya kuma karbi ran ƴaƴa mazan babu wani ɗa daga cikin ƴaƴansa da ya girma har ya balaga babu wani ɗa daga cikin ƴaƴansa da ya kai da zai iya masa amfani bayan ya fara annabta ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum amma ƴaƴansa mata dukkan su sai da zai musu tarbiya domin ya nuna wa mutane misali sai da suka girma sai da ya aurar da su sai da suka yi addini tare da shi kafin dukkan su suka rika rasuwa akan idonsa domin al'umma ta koyi yaya ake hakuri idan ka rasa ƴaƴanka sai guda ɗaya ce ta rage har ta ga bayan rasuwarsa kafin daga baya ita kuma ta rasu ita ce Fatimatu bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan ƴaƴa mata guda hudu ƴarsa ta farko wadda wajen wasu malamai ita ce babbar ƴar ita ce Zainab bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya aurar da ita ga Al-As ibn Rabi' kuma har ta yi masa jikanya mai suna Umama sai zama yana son uwar yana son wannan jikar har yakan dauko jikar ya fito da ita cikin masallaci har idan yana jan sallah sai rinka daukar ta ayi sallah tare da ita saboda in ta ganshi tana kuka shi ko baya so ya ga jika ta yi kuka sai dauko ta yazo da ita masallaci yana sallah mutane suna bin sa idan ya zo ruku'u da sujada sai aje ta a gefe tana ganin sa tana wasa ya tashi in yazo miƙewa ya dauke ta su tashi tare haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna gatawa ƴaƴa mata yayi wa mahaifiyarta ƴarsa yanzu kuma yana yi mata ita ma domin ya nuna tausayin ba wai akan ƴarsa kadai bane akan tsatson ne gaba daya saboda yanda ake nuna gatawa ƴaƴa mata haka ƴarsa kuma Ruqayya bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ya aurar da ita ga Uthman ibnu Affan Allah ya ƙara yarda gare shi. Ruqayya sai ta rasu bayan tayi ciwo wanda ya tsaya yana mata jinya a lokacin yakin Uhud. Da ta zo kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam an dawo daga yaki daga baya sai Allah ya mata rasuwa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai akwai kanwarta Ummu Kulthum ita ma ta kai aure bari mu baka. Sai aka aurar masa da Ummu Kulthum. Shi yasa ake ce masa Zunnurain ma'abocin haske guda biyu daga hasken gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ita ma Ummu Kulthum daga baya ta rasu lokacin kuma bai da wata diyar domin lokacin ya riga ya aurar da Fatimatu bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya aurar da ita kuma ga Ali ibn Abi Talib dan babbansa. Sai ce wa Usman da a ce ina da wata yar da na ƙara maka. Daga dukkan ƴaƴan nan nasa ya tabbatar da cewa ya taimake su a rayuwa wajen gina rayuwarsu, sannan ya taimake su a addini wajen gina musu ilimin su da ruhin su. Shi yasa idan ya zo karatu sai kaga ya musu nasu karatu. Ya Fatimatu binta Muhammad anqidi nafsaki minan nar fa inni la ughni anki min Allahi shay'a. Yake Fatimatu yar Muhammadu karki dauka saboda ke yar Muhammadu ce idan kin je lahira kyauta zaki samu, a'a ki tserar da kanki daga wuta domin babanki ba zai iya tserar da ke ba a gaban Allah idan baki yi aiki ba. Kuma yana haka ne don ya nuna wa sauran mutane idan yar sa bata samu haka ba to babu wanda kuma za ta yi tsammani za ta samu a haka. Sannan wajen karantar da su da yayi sai yana nuna wa mutane cewa ya karantar da su irin yanda ya karantar da waɗansu ne ta yadda ba za su zama sangartattu su zama lalatattu su rauka tunda su ƴaƴan wane ne sun fi ƙarfin doka da oda ba. A'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa lokacin da wata mace ta yi sata aka kama ta sai ana neman a zo a bada cuwa-cuwa saboda a sake ta saboda ƴar manya ce. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace innama ahlaka alladhina min qablikum annahum kanu idha saraka fihim ad-da'if aqamu alayhi al-hadd wa idha saraka fihim ash-sharif tarakuhu. Waymullah law anna fatimata binta muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Yace ku sani abinda ya halaka ƴan baya shine irin wannan ciwaciwar da daga kafa wa ƴaƴan manya da bambanta su da ƴaƴan talakawa wajen bin doka da oda. Yace idan ƴaƴan manya suka yi sata sai a bar maganar a kashe ta, amma idan ƴaƴan talakawa suka yi sata sai a tabbatar da hukunci a kansu. Yace to ni na rantse da Allah da Fatimatu ƴata za ta yi sata sai na gwada muku misali na yanke mata hannu. Inda Annabi sallallahu alaihi wasallama baya da tabbacin yayi tarbiya a gidansa zai faɗi irin wannan magana? Ya tabbatar ƴaƴansa ba za su bashi kunya ba. Shi yasa yace wallahi da ƴata za ta yi sallah za ta yi sata sai na yanke mata hannu, saboda ya sai yana gadara da abin da yayi wa ƴaƴansa ba irin wannan ƴaƴan da za su zama wa mutane alaƙaƙai bane. Shin kai kana da irin wannan garanti akan ƴaƴanka? Mutum yakan samar da garanti akan ƴaƴansa ne idan shi ya san abin da ya shuka daidai ne, domin abin da ka shuka shi zaka girba. Shin yaya mu tarbiyar ƴaƴan mu take, musamman ƴaƴa mata? ƴaƴa mata akwai wani tukunci na musamman da Allah yake bayarwa idan ka kula da su. Kula da su ta fuska uku. Kula da su ta fuskar gangan jikin su shine tun daga haifuwarsu ka kula da uwarsu akan abin da za ta ci ta basu mama. Wa alal mauludi lahu rizqu hunna wa kiswatu hunna bil ma'ruf. Allah ya ce wanda aka haifar masa ya dole shi kuma ya kula da uwar da yar akan wajen cin su da shan su da tufafin su. Shin kana kula da menene zanin suna, menene zanin goyo, menene abin da ya kamata matarka ta daura don ta ji dadin kula da yarka? Shi da wakis watu hunna. Shin kana kula da menene matarka za ta ci, menene tun tana da ciki abinda mai ciki take bukata ta ci don saboda yarka ta samu kyakkyawan wato koto da kuma abinda yake shiga jikinta na protein saboda ta samu kyakkyawan halitta kafin a haife ta? Shin bayan an haife ta ka kula da uwar wajen me za ta ci? Ka kula da diyar ta hanyar me za a ba wa uwar ta ci saboda yar ta samu maman da za ta sha mai kyau tsaftatacce duk irin wannan yana cikin rizquhunna wannan shine kula da gangan jikin yar bayan an haifi yar ka rika saya mata tufafin da ya kamata a saya wa yaya wa baby shin kai mata abubuwan da suke a bangaren addini saboda yar ta samu ta yi albarka ka sai mata ragon suna ka zaba mata suna mai kyau kai mata abubuwan da addini yace ayi wa yan kananan yara sannan bayan yarinyar ta fara tashi ka rinka zama na mutunci da kai da uwarta ta yadda yar ita kuma ba za ta koyi mummunan abu ba to wai tun kafin wannan ma ka samu mata uwa irin wanda ta dace da irin yar da kake so ka haifa ai uwar da ka auro ita za ta haifi yar da za ka haifa haka ne to idan baka haifo idan baka auro uwar kirki ba za ka haifi yar kirki don haka waye zai yi tarbiyar yar ita ce to ka kula da wannan sannan ka kula da sa ido akan uwar ka tabbatar tana yin abin da ya dace saboda yar ta gani ƴaƴa mata tsakani da Allah a wurin ku maza suka koyi sallah ko a wurin uwayensu mata to ka koya wa uwar sallah ai shine gaskiya ko idan yarka ta zama mara kunya ta yadda zani ma bata iya daurawa ba tana fita bazar bazar don Allah a wurin uba ake koyon sa hijabi ko a wurin uwa to ka auro mai sa hijabi idan kana so yarka idan ta tashi ta rika damuwa da karatu akan ta je makaranta tayi karatun allo tayi karatun addini tayi karatun islamiya tayi karatun alqur'ani ta je makarantar boko shin uwarta ita ma haka ne to wadannan duka yana cikin abubuwan da ya kamata kai la'akari da su akan yarka sannan kuma yarka idan ta zo shin kana ciyar da gidanka ko kuma yarka tana tashi da yunwa idan yarka tana jin yunwa ta iya hakuri lokacin da take shekara 7 shekara 8 zuwa shekara 10 idan fa ta kara wasu shekara 10 akai kuma ta ji yunwa ka tabbatar da cewa ba za ta iya hakuri irin yadda uwarta ta yi ba don uwarta ma ya zama mata dole ne saboda akwai ta tana zaman ta ne amma uwar tana zaman yar ne amma yar ba zaman uwar take yi ba don haka idan a waje akwai wanda zai sai mata alala ballantana wanda zai sai mata tsire irin tsiren da komai a jikinsa ya halatta in banda tsinken tsakani da Allah kana tsammani yarka ba za ta zaga inda za a bata tsire ba kai a gidanka an rasa tuwo da miya sannan shin ka sa ido ta yadda duk abin da yarka za ta bukata ka wadatar da ita ta yadda ba sai ta bukaci na wani ba ballantana wani ya yaudari yarka baka isa a wannan zamanin ka kulle yarka ka ce har aure ba za ta fita ba idan ma bata fita saboda biki ba eh kana tsaro ba a zuwa biki idan ma bata fita saboda zuwa gidan ƴan uwa ba eh kai ba a zuwa unguwa a gidanka ai dai ta fita ta je makaranta ko islamiya ko boko to idan ta je can irin waɗanda kake jin tsoron kar ta gani a kwaroro za ta gansu a makaranta kuma za su bata abinda kai baka bata ba dan adam kuwa jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha duk wanda yake bayarwa dole a so shi idfa billati hiya ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyun hamim koda wanda ta kine inda yana ce karbi tana karbi tana karbi tana wata rana za ta karba kuma hannu yana fara karba ta fara gane dadin abin da ake karba to fa he who pays the piper dictates the tune duk wanda ya bayar yana so ya karbi riba ne akai duk yaro dan saurayi wanda ya gyara aski ya gyara babban wando ya kawo takalmi ya fito kuma tana ganin shi yayi haske ya mika mata ta karba ita ma wata rana dole sai ta mika a karba rayuwa ce dole haka ne ai shi ba kawunta bale balle kace zai bata kyauta duk abin da ya bata akwai abin da yake nema to ballantana yaran yanzu ga social media idan ma kai baka sai mata waya ba ko ka hana ta waya ai kawarta tana da waya idan ma kawarta bata da waya ai a gidansu akwai wayar uwarta da na yarta da na makwabciyar su kuma zaka samu waɗannan kananan yara da yanzu kake gani suna junior secondary school ina tabbatar maka da cewa da kai da ni duka baka kai su iya waya ba kai dai kawai kana ganin waya ne saboda waya dan zamanin su ne kai da kanka kana gani yar ka bata da waya sai ka zo ne abu ya rikice ta ce baban dan nauri kaza saboda haka dole ne ku mai da hankali akan abinda ta inda ba ku a tsammani ta nan ne shedan zai fito ba ku kula da tarbiyar ƴaƴan ku mata bari ku ji abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yace akan kula da ƴaƴa mata hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari daga nana aisha Allah ya kare yarda gare ta tace wata rana ina gida sai wata mace ta zo bara tana da ƴan ƴaƴanta guda biyu mata wannan mata da ta zo bara sai bata samu abinda zan bata ba da ta zo ta yi bara bata samu komai ba sai dabino kadai nake da shi sai na dauki wannan dabino sai na bata tace da na bata sai ta ba wa ƴaƴanta dinnan guda biyu sai ta tsaga ai guda uku ne na bata sai ta dauki daya ta ba wannan ta dauki daya ta ba wannan sai ta rike daya ita kuma za ta ci sai suka yi sauri suka lome nasu sai suka mika hannu akan tabasu nata ita kuma saboda tausayi da jin kai sai ta hakura sai ta dauki wannan kwadayen sai ta raba biyu sai ta ba wannan rabi ta ba wannan rabi Aisha iya abin da take da shi kenan tana kallon matan nan mata ta tafi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida ya rasulullah yau kaga wani abun mamaki abun tausayi wata mai bara ta zo ga iya abin da nake da shi na bata kaji kaji yanda akai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ƴaƴa mata da kike gani duk wanda Allah ya jarrabe shi da bashi ƴaƴa mata shi kuma sai ya tsaya ya kula da su yayi musu tarbiya to tabbas sai sun zama masa garkuwa daga shiga wutar jahannama daka ƴaƴa mata garkuwa ne daga shiga wuta karka dauka ƴaƴa mata masifa ne ƴaƴa mata bala'i ne wannan abun annabi sallallahu alaihi wasallam bai fada akan ƴaƴa maza ba yace ƴaƴa mata garkuwa ne daga wutar jahannama Allah ya baka garkuwar shiga wutar jahannama kai wasa da ita ya fada kuma a cikin hadisin Anas dan Malik shi kuma yana cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ala jariyataini duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata guda biyu a wata riwaya bintaini yace fa ahsana ilaihima kuma sai ya kyautata musu wa zawwajahuma har ya kai ga ya musu aure annabi sallallahu alaihi wasallam yace falahul janna to yana da tukuicin aljanna yana da tukuicin mene aljanna tukuicin aljanna ga duk wanda ya iya tarbiyar ƴaƴa mata guda biyu har ya musu aure sai hadisi na gaba hadisin Uqba ibn Amir da Jabir dan Abdullah yana cikin musnad da wasu cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata uku wancan hadisin biyu wannan kuma fa uku sai ya kyautata musu ya ciyar da su ya tufatar da su bai cutar da su ba bai wulakanta su ba bai fifita ƴaƴa maza akan su ba ya kai ƴaƴa maza makaranta su ya bar su bai kai su makaranta ba yayi wa ƴaƴa maza dinki su bai musu ba ya ba ƴaƴa maza abinci su bai ba su ba ya rika yi wa ƴaƴa maza abubuwa na sakalci su kuma bai ja su a jika ba sannan ya rika daukan ƴaƴa maza ta yanda za su rinka jin su ƴaƴansa ne amma ƴaƴa mata ba sa jin irin wannan kamar su ƴaƴansa ne bai yi wannan ba yayi adalci to annabi sallallahu alaihi wasallama yace da ni da shi ranar kiyama haka muke kamar fa irin wanda ya dauki maraya kenan kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa ka hataini fil janna sai ce ba ma ƴar maraya ba ƴar ka ta cikin ka idan dai mace ce ka kula da ita suka kai uku a ranar kiyama da ni da kai haka muke wannan da wannan suna rabuwa ai wannan baya shiga tsakaninsu ballantana wannan to yadda suke dinnan annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka zaka zo kusa kusa da ni saboda wannan alfarmar ta ayyan kamata. So ne yace ya rasulullahi ayya mata biyu fa, sai annabi yace biyu ma haka ne. Shine marwayacin hadisin yace ina ji cewa dukkan su sun ji cewa inda wani ya ce daya ba da shi ma zai ce daya ma, saboda haka har mai daya ma ya shiga ciki. Haka ayya mata albarka ne. Ta yaya mutanen jahiliya za su rinka dauka cewa musiba ce ƴaƴa mata, kai kuma yanzu kai ma ka zama kana da irin wannan mentality? Saboda haka ku kula da ƴaƴanku mata. Kuma wallahi ko a tajriba ka gwada, kana da ƴa ɗaya kana da ɗa ɗaya, ka riƙa yi musu adalci iri ɗaya komi da komi. Ka biya musu kuɗin makaranta, kai musu ɗinkin sallah, ka riƙa yi musu abin da za su rinƙa fita kunya a tsakanin sa'o'insu, ka ciyar da su daidai gwargwadon abinka, ka riƙa musu abin da zai sa su rinƙa jin cewa lallai suna da uba mai kulawa, su girma. Ɗanka ya samu kuɗi nasa na kansa, wanda sana'arsa ce ko aikinsa ko kuma wani haƙƙinsa ya samu, ita kuma ta samu kuɗin da ba ma na haƙƙinta ba ne, ko ta samu a gidan mijinta, ko ta samu albarkacin wani, ko saurayinta ya bata. Kaga wancan da ita wane ne wanda in ya karbi nasa zai fara zuwa ya neme ka ka fara tabawa? Kuma da wannan ku mazaje matasa, tsakanin ku da Allah idan kuka samu na waye ne? Na ku dai ku da ƴan matanku. In kuka ba ƴan matanku su kuma wa suke kaiwa? Iyayensu. Duk yarda a cikin al'adar mu kun sani ba yarda zaka bata kudi wata sa aljihunta, kana bata rikewa za ta yi tana zuwa ta miƙa mamanta, wata ma ba za ta kirga ba, maman kuma ta ba baban in ta yarda kenan. A iwalaji in kai baka dan, in an kawo ka ce a dan raba, in ka kawo ka ce yawa wancan Allah ya miki albarka ya soka aljihu, ai ita ma ita yi shiru sai ta barka kawai ka ce yaron nan me yawan zuwan nan yana da alheri a aika a ce mai iyayensa su turo. Me ya faru? Ta ce ba ruwanka, kai dai na ga dai sun daidaita tsakaninsu. To ita ma an daidaita da ita kenan. Wallahi mata sau da yawa zaka ga za su kira mu, ka ga mace tana kuka tana ce malam mun ji an ce bai halatta ka ɗauki abinci ki kai gidanku ko ki bayar da kyauta ba sai da izinin mijinki. Malam ni mijina yana da wadata amma baya so in yi alheri wa gidanmu, amma malam ni bana iya sakewa in ci abinci alhali iyayena suna kwana da yunwa. Malam yanzu bazan iya daukan wani abu in basu ba? Mata da yawa tambayar da suke damuwarta shine yaya babanta da mamanta suka kwana suka wuni. Amma wani daga cikinku in ya gawurta ya bar nan ya je can, daga can ya tsallaka can, shi da iyayensa sai illa masha Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sai dai musu waya, wata rana ma babansa yana kiransa yana baba muna mitin ne zan kira ka, maza kenan. Amma ƴaƴa mata tausayi akan iyayensu yafi abinda tausayin ƴan maza suke da shi, don haka su duk tausayin su da kaji za su biya ka. Galibi daga cikinku mazaje, ku hakuri in gaya muku gaskiya yau, da yawa daga cikinku idan babanka yau ka zo ka samu ba a yi abinci ba a gidanku, tsaki mutum zai yi, ba ruwansa da ya ake nemawa fa, gashi kato shi ya kamata ya taimaka a kawo, amma ko a yi miyar da baya so sai ga yana tsaki yana jin haushi, baba yanzu abin da aka yi kenan. Amma yarinya mace duk abin da aka yi a gidansu aka za a haƙura, idan ta je gidansu wasu ma aka bata sai ta haƙura, bata so ta ci saboda kar ta koya wa kanta kwaɗai, gara ta koma na gidansu ta je ta ci a haka. Saboda haka gaskiya ina gaya muku ku kula da ƴaƴa mata, kuma ku ja ƴaƴa mata a jika. Kar ka bari idan akwai wani sirri da ƴarka take da shi wani ya riga ka ji, amma ƴarka idan ta ga akwai ƙofa shine za ta rinka shigar da kai cikin al'amarinta, amma kai idan baka shigar da ita cikin al'amarinka ba, ba za ta rinka shigar da kai cikin nata ba. Idan ka korar da ita, uwarta kuma ta ga cewa dama ba wata mai fasali ba ce, shikenan sai zama babban abokiyar shawararta ita ce ƙawarta. To idan ƙawar ta lalace, ƴarka za ta lalace ta wannan hanya. Amma idan kai ka ja ƴarka a jika, duk wanda ya fara mata magana kai za ta fara fadawa. Akwai mazaje da yawa da su ba su san fa ƴaƴansu su yi hira da su ba sai an zo aure, kuma sai ya ce wannan da kika kawo ba za ki aura ba wane ne za ki aura ke za ki ta saurare ka bayan ta yi boko ƴaƴan da wanda ba su yi boko ba su ake musu wannan ka tura ta ta yi boko ta yi waya ta ga yanda ake a film don haka dole kai ma a yi film a gidanka ai a film ana guduwa a film ana shan abin nan ana shan guba a mutu a film ana rawa da dan gaye a film ana wane ne duk irin waɗannan abubuwa tana gani ita ma za ta dana a kanka ku ba ku san ƴaƴanku ba wai sai an zo auren su tukunna wane ya kawo ta ce tana so daga baya wani wanda yake da dan hannu da shuni chairman ya turo shi an ce an fi son kan da din chairman eh an ce chairman ya sa baki a magana don haka saboda darajar to wannan yana daga cikin abin da yake jawo iyaye daiwa matsala amma wallahi idan ƴarka tun farko idan kana shawara kana yi da kai kana yi da ita kaga kana daukar ta tun tana karama bayan ta girma wani lokaci zaka fita ka fita da ita kaje da ita wurare ta san ta saba da ubanta irin haka to wallahi karon farko duk wanda ya mata magana da kai za ta fara idan ka ce baka son sa ita ma ba ta son sa duk wanda kake so kuma shi take so ai tabi'ar dan adam ne son wanda yake masa ihsani to kafin wani ya mata kai kai mata amma wani kwata-kwata ba ya hira da ƴaƴansa bai ma san menene damuwar su ba bai san menene suke ciki ba ta yi sallah ba ta yi sallah ba ta je makaranta ba ta je ba an koro ta islamiya uwarta ce ta gani ici ba abin da ya dame shi to don Allah ku rike amanar ƴaƴan nan hakika amanar al'umar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama akan ku Allah ya mana albarka Allah ya wa zuriyar mu albarka Allah ya wa iyalan mu albarka Allah ya wa matasan mu albarka Allah ya yi wa iyayenmu albarka, Allah ya yi wa malamanmu albarka, Allah ya yi wa garuruwanmu albarka, Allah ya yi wa ƙasarmu albarka, Allah ya yi wa duniyarmu ta musulunci albarka. Abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada, kuskure, Allah ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.